الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci Ash-Shaykhul Imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama matashiyar magana wanda malam ya tattauna akan abin da ya shafi barin waɗansu daga cikin mabiya malaman nan maganganun malamansu saboda maganganun na malamansu sun saba wa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon shubuhatun wa jawabuha. Malam ya ce shubuhatun wa jawabuha, shubuhohi, waɗansu shubuhohi wanda ake karkadawa a kunnen bayin Allah wanda za a ga sun yi kama da dalili tare da cewa kuma ba dalili ba ce. Mun gane da kyau waɗansu shubuhohi wanda ta dalilin wannan shubuha ɗin ake kautar da waɗansu daga cikin bayin Allah daga yin ruko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, suna ji suna gani ga hadithi ya tabbata ƙarara amma su yi watsi da shi su yi ruko da wata magana saboda wata shubuha wanda aka barbaɗa musu a kunnensu. To waɗansu shubuhohi ne guda huɗu malam ya kawo a nan wanda kuma kowace ya koro ta kuma sai ya baka amsa don ya zamanto ka kasance ala basiratin. Lokacin da mutum zai kawo maka irin wannan shubaha to ka san amsar da za ka bashi, ba za ka ce ba eh lalle ya fi malam Albani gaskiya. To ya kawo maka waɗannan shubuhohin guda huɗu kuma zai baka amsar su ta yanda kai ma in aka tashi maka tambaya za ka ba da amsar su ɗaya bayan ɗaya. Zalika ma kuntu katabtuhu munzu ashri sanawatin fi muqaddimati hadhal kitabi. Zalika Ash-Shaykh Nasiruddin Al-Albani yace wato wancan abin da ya gabata na maganganu na malamai da sauransu, ma kuntu katabtuhu, abin da na kasance na rubuta shi ne munzu ashiri sanawatin, tun nan da shekaru goma da suka huce, fi muqaddimati hadhal kitab, na shigar da shi a cikin muqaddimar wannan littafin nawa mai albarka. Wato lokacin da kafin yayi wannan shubuhatun wa jawabuha, waɗannan maganganu da ya rubuce na fatawoyi da maganganu na magabata tun shekara goma da hucewa ya rubuta su, sannan kuma ya kawo maka wannan shubuhatun wa jawabuha din nan. وقد ظهر لنا في هذه البرهة الشيخ ناصر الدين يتي حقيقة يا بينا أقريم في هذه البرهة أولنا اللوكة أولنا الزامني دمكي تكي أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن. أنه حقيقة يد لمرين يتي كان لها تأثير طيب, tasiri wanda yake mai kyau, ya tabbata ga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fi sufufi shababil mu'min, wato a cikin jama'a ta matasa na mu'minai. Za mu ga a wannan zamani tasirin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato yayi tasiri, sunna ta yi tasiri a cikin jama'ar musulmai, matasa sun amshe ta da hannu biyu idan ka auna da shekaru na baya wanda suka wuce. Za ga in ka ɗauki shekara 30 ko shekara 40 ta baya da suka wuce, wanda shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani yanzu da rasuwar shi bai kai shekara 30 da rasuwa ba. Shekara 26 ne zuwa ga dan wani abu kadan. Mun gane da kyau. To yace tana da kwai tasiri ita wannan sunna din li irshadihim ila wujubil audati fi dinihim. Wato saboda shiryar wasu ila wujubil audati zuwa ga wajibcin komawa fi dinihim cikin addininsu na musulunci wa ibadatihim da ibadarsu ilal manba'i safi min al-islam zuwa ga mabubbuga wanda take tacacciya ta musulunci wanda babu kura ko dauda a wannan mabubbuga shine alkitabi was sunna littafin Allah alqur'ani da kuma sunna ta ma'aiki saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su kan wajen abin da ya shafi wajibcin komawa zuwa ga addininsu da kuma sanin ibadarsu daga tushe wanda babu kura babu datti a cikinsa ita ce alkitabi shine alkitabu was sunna faqad izdada fihim walhamdulillahi al'amiluna bisunnati yace faqad izdada fihim al'amiluna bisunna haqiqa masu aiki da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam walmuta'abbiduna biha masu bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da sunna ta ma'aiki haqiqa sun karu a cikin matasa na mu'mini adadin su ya karu walhamdulillahi kuma godiya ta tabbata ga Allah ga wannan ni'ima wanda take mai girma ta hanyar bayin Allah waɗanda suke fahimtar addini na musulunci da tabarau na magabata ala fahmi salafi salih wato suna karuwa a kullum suna shiga suna adadin su yana ta karuwa hatta saru ma'rufina bidzalika wato har dai wannan matasa na mu'mine suka zamanto an san su da riko da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ceto ghaira anni lamastu min ba'dihim tawaqqufan 'ani limdifa'i ila al-'amali biha ce sai dai cewa ni na dan tsinkayo na dan shafo daga shashe daga cikin su taka burki gabarun tunkuduwa zuwa yin aiki da sunna na lura waɗansu daga cikin matasa din suna taka burki ba sa tunkuduwa su tafi su yi aiki da sunna saboda wata matsala la shakkan fi wujubi zalika ba wai dan suna kokonto ba cikin cewa wajibi ne a koma zuwa ga sunna lokacin da aka samu matsala ba suna shakka ba akan cewa wajibi ne ba adama suquna min al-ayati wal akhbari an al-a'immati bayan abinda muka koro maka a baya min al-ayati na ayoyi na al-qur'ani wal akhbari da kuma labarai wanda muka shigo da shi a wannan littafin anil a'immati daga waɗannan manya-manyan malamai fil amri bir ruju'i ilaiha wanda suke bada umarni kan cewa a koma wajen sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ayi riko da ita ba suna kokonto akan haka ba walakin li shubuhatin sai dai saboda waɗansu shubuhohi suna barin sunna suna taka burki ba sa tunkuduwa zuwa ga yin aiki da sunna saboda waɗansu shubuhohi wanda ya sma'una ha min ba'dil mashayikh al muqallidin wanda suke jin wannan shubuhohi daga shashe daga cikin malamai dattijawa waɗanda suke masu taqalidin madhhaba saboda waɗansu shubuhohi wanda malaman madhhaba za su karkada musu a kunnansu su ce to ku kun ce addinin nan da ku ala fahmi salafi salihi ne ko to waɗannan maluban da kuka taka maganar su kuka ce ba ku aiki da ita ai su ne as-salafu salih din mun ga yanda kyau to albani yace li za ra'aytu an ata'arrada li dhikriha wa radd 'alayha yace to saboda haka ne ma naga ya kamata a ce na bujiro da ambaton waɗannan shubuhohin mata ya sara da kuma mayar da martani akan su bayan na koro maka shubaha na kare sai in ce maka wani jawabu to amsar da zaka bada a matsayinka na dalibin ilimi wanda kai riko da sunna kaza 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 so lokacin mutum in ilimin ka dan kadan ne baka yi karatu ba mutum zai same ka ka doki lokaci mai tsawo kana wata ibada saboda kai ruko da sunna ta mai yake akan wannan ibadar amma zai same ka cikin minti biyu cikin minti uku ya kautar da kai daga wannan hanyar da kake kai saboda wata shubha da zai barbada maka yace to la'alla zalika alba'da yandafi'u ba'da zalika ila al'amali bisunnah yace la'alla wannan shashan wanda ya zamanto ya taka burki baya tunkuduwa zuwa ga yin aiki da sunna ba saboda yana kokonto akan wajibcin komawa zuwa sunna ba sai dai saboda wata shubha da aka barbada mishi to la'alla bayan wannan shubha din da zan karkade mishi yandafi'u ila al'amali bisunnah zai tunkudi shi ma zuwa ga yin aiki da sunna din mal amilina biha ya shiga cikin sililin masu yin aiki da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin jama'ar da suke yin aiki da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa yakunu min al-firqatin najiyati bi idhnillahi ta'ala sai daga ƙarshe kuma sai ya kasance cikin jama'ar da take annajiya mai tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala bi idhnillahi ta'ala da izini na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan albani yana magana akan al-firqatun najiya wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi magana akai wanda hadisai da dama sun tabbata akan ta hadithun muawiya dan abi sufyan wanda yana cikin sunan abi daud da musnad na al-imam ahmad da hadithun abu huraira wanda al-imam abu daud ya fitar da shi haka al-imam tirmidhi ya fitar da shi haka al-imam ahmad ya fitar da shi da hadisin abdullahi dan amr wanda al-imam tirmidhi ya fitar da shi wanda abin da yake doke da shi shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yanda yake cikin abu daud da hadisin muawiya madalla ce ala wa inna man kana qablakum iftaraqu ala 72 millatan ku saurara ku ji wa inna man kana man qablakum min ahli alkitabi haqiqa waɗanda suke kafin ku daga cikin ahli alkitabi sune yahudu da nasara sun kalkasu kashi ɗaya ɗaya har 72 madalla ce wa inna hadhihi al'umma sataftariqu ala 73 haqiqa wannan al'umma din da sannu za ta kasu ta fanzama ta zamanto kashi kashi 73 dan Allah sallallahu alaihi wasallama yace sintani wa 70 fil nari kashi 72 cikin 73 nan dukkanin su sun cancanci a kora su gidan wuta wa wahidatun fil janna kashi ɗaya ne tal wanda zai kasance a cikin aljanna cikin wannan kashi 73 dan Allah a riwayan muawiya dan abi sufyan yace wahiyar jama'a ita ce wannan jama'a wanda a yanzu muke tare da ita a riwaya ta abdullahi ibn amr ibn al-as yace ma ana alaihi wa ashabi kaga abun sai huto kwalo-kwalo yace abinda nake kan shi da sahabbaina wannan sune jama'ar da za ta tsira zai zamanto Allah ta'ala ba zai azabtar da ita ba to yace to sai ya zamanto yana daga cikin al-firqatun najiya wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a cikin kamar yanda yake cikin hadisin al-irbad ibn sariya cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa uddu 'alayha bin nawajid kamar yanda yake cikin sunan abi daud da sauran littattafai na sunna to wannan hadisi shine yake magana akai qala ba'dhum shashe daga cikin mabiya mazhaba suka ce la shakka babu kokonto annar ruju'a ila hadi nabiyina sallallahu alaihi wa sallam haqiqa komawa zuwa ga shiryasuwar ma'aikin mu sallallahu alaihi wa sallama fi shu'uni dinina a cikin al'amuran addinin mu kakaf ga baki daya ya zamanto mun koma wajen shiryasuwar ma'aiki alaihi salatu wassalamu mai ma'aiki ya fada a wannan mas'ala din a bangaren addini mai ma'aiki ya aikata me yace mi amrun wajibi ba kokonto akan cewa wannan al'amari ne wanda yake wajibi dole ne ba wai zancen sunna ba ko mustahabi dan abin da zaka yi kalalumu ina inda shari'a din take mai ma'aiki ya fada mai ya aikata yaya yace ai la siyama fi ma kana min ha ibadatu mahdha musamman ma cikin abin da ya zamanto ibada ce tsantsa tsagwaranta la majalil ra'ayi wal ijtihadi fiha, ba wata kafa ta ra'ayi da kuma ijtihadi a ciki, kira abin da ba zai yiwu ba ka fade shi da ijtihadi, li annaha tawqifiyya, saboda dukkan abin da ya zamanto ibada ne mahdha, ibada ce tsantsa, to ita ibada tawqifiyya ce. Idan aka ce tawqifiyya, ba ka da incin da za ka aikata wani abu sai ka samu lasisi daga Allah ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama. Ba zai zamanto mun zo mun ijtihadi ba mun ce to yanzu yanda zamanin nan ya dan ƙara jagulewa, ya kamata tunda abin muna so a samu nasara shine tsakankanin asuba da azhur, lokaci yana da tsawo mu ƙara sallah ɗaya a wannan lokaci, saboda wannan sallah din ya zamanto ɗaya daga cikin ayyukanmu na alkhairi, wanda zai zamanto Allah ya ganshi ta dalilin wannan aikin na alkhairi, Allah ya yi mana damuwar da ake ciki. Ko mu ce tsakankanin isha'i da asubahi akwai tazara, mu ƙara sallah shi ma a wannan gurin. Ko kuma a ce to koda ba za a ƙara adadin sallolin ba, to a ƙara adadin raka'at, azhur raka'a huɗu ce, to tunda dai raka'a huɗu ce yanzu mu maida ta raka'a shida, la'asar raka'a huɗu ce ita ma a maida ta shida, din sallah mai raka'a huɗu a maida ta shida, mai raka'a uku a maida ta huɗu, mai biyu a maida ta uku, ba zai yi ba. Kana yi to ka dagula a kanka lissafi, huɗun in kai Allah ba zai amsa ba, barantana kuma ƙarin da kai zai zamanto ka tashi a tutar babu. Ibada tawqifiyya ce, ba wanda yake da damar ya ce ɗala a cikin ibada sai Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama. Kassalati masalan, bana ya ce kamar sallah misali, ya kawo misalin sallah, saboda in muka ɗauka sallah, ba ka da hurumin da za ka yi wani abu a cikinta wanda ba tare da ka samu balasisi daga Allah ko manzon shi. Ka ce takbiratul ihrami, ka ga mutane da yawa kawai ta suke Allahu akbar, to tunda dai abin ya zama sananne ruwan daragama duniya, kai bari ka zo ka da Allahu a'azam, kaga Allahu a'azam ma'anar da take doke da ita ita ce ma'anar Allahu akbar ko, to amma in ka zo da Allahu a'azam Allah ba zai amsa ba, saboda ibada ce wannan tawqifiyya, wanda duk abin da zaka shigo da shi dole sai ya zama to ka kiyaye yanda Allah ta'ala ya faɗa da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Haka wajen karatun Fatiha, kace kai karatun Fatiha yara duk sun bata ta, Fatiha yaro ma ya iya karanta da sauransu, bari in dauki waɗansu ayoyi guda bakwai a cikin suratul baqara, can din nan wajen hukuncin almutallaqatu din nan yayi wahala, eh ba kowa ba zai iya ganowa inda aka dauko ma ayoyi, bari in karanta ayoyi bakwai a cikin, tunda dai Fatiha sabo ayatin ce, to bari in dauki waɗansu sabo ayatin din, tunda dai dukkanin su kuma alqur'ani ne, kaga ba ka da wannan hurumi din. Kana yin haka sai zamanto ba ka da sallah, saboda ba haka shari'a ta karantar da kai ba, kowa kake ko mun karatun ka iya Fatihan nan, in baka zo da ita ba to ba ka da sallah. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi, kamar yadda hadithin Ubada ibn Samit yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar. Mun gane da kyau, ko kuma idan ka zo wajen ruku'u, ce ka lura mutane in suka yi ruku'u irin kamar rufi suke yi, irin ruku'un su irin rufi ne na laka na kuri, sai aka yi rufi na kuri shine gaban shi da bayan shi duka za a ga daidai, lokacin da aka yi dori ba za a yi ba fanta daga gaba ko daga baya, za a gani ko ina daidai ne ko, to ya ce to ni kuma ya kamata a ce na yi fanta, saboda yanzu duk mutane sun saba mai doron zaguwa, to ni ko bari in yi fanta in sabka daga gaba. Mun gane kaga yin haka ne bai kyauta a kai shi ba, ba haka shari'a ta karantar da shi ba. To duk abin da yake ibada ce tawqifiyya, kamar azumi, kaga ibada ce mahdha azumi, bawan Allah musulmi ya ce to shi ya lura tunda dai mutane cikin ramadana suka fi yawaita azumi, kuma ya ana azumi din nan duk waɗansu masrufat suna ɗan ƙara tsada, ya lura in ya je siyan kankana da azumi wanda ake saida mai dala 100 kafin azumi ya shiga sai a ce mai 130, ce to kafin azumi da wata ɗaya zai azumi shi, kaga yana yi shikenan ya yi shibka. Binne ya yi in aka yi ruwa kawai sai ya fito, ana zauwa da azumi ku kana ta fama, wancan ya tafi neman galasa a ce ba galasa ta kare, baka zo da wuri baka ba da kuɗi, ya ce ainihi da ja na tun kafin a hargani ne na wani ƙari, kaga ina gani hargar tashi wannan ba ta yi ba. walakinna la nakadu nasma'u ahadan min al-mashayikh al-muqallidin. Dazu ce sai dai cewa mu ba ma kusanta muna jin daya daga cikin malaman da ake yi musu taqalidi wadanda suke taqalidin mazhaba ya amuru bizalika yana yin umurni da a koma zuwa ga ruko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kowa cikin malamai da tijawa abin da yake cewa shine ka rike fiqh. Kuma ta ubaji wani daga cikin malamai wanda suke take yan takifan mazhaba wanda yake ba da shawarar daga koma zuwa ga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Bal bari ma dai na ji duhum yudiruna likhtilafa, wato muna samun su waɗannan malamai ɗin suna tabbatar da saɓani tsakankanin al'umma, suna cewa to ai wannan saɓani ɗin haka ne, kowanne abin da yake kai daidai ne. Azu ce kai da kake malikiya in dai ka yi riko da malikiya 100% a kan daidai kake, shi wancan da yake shafi'iya in ya yi riko da shafi'iya 100% bai zama tawo muzabzabi ne shi ma a kan daidai yake, wancan ɗan hanafiya shi ma a kan daidai yake, wancan shi ma ɗan hanbaliya a kan daidai yake. Su ce duk wannan saɓani da aka samu tsakankanin malikiya da shafi'iya da hanbaliya da hanafiya ai duka saɓani ne wanda ya halatta. Mun gane da kyau. Wa yaz'umuna annahu tawsi'atun 'ala al-umma, suna rai cewa wannan saɓani kuma yarwatawa ce ga al'umma. Idan kaga wannan malami ya bada fatawa wanda kai ta maka tsauri, shikenan sai ka koma waje wanda kai kake ga fatawar shi bata maka tsauri ba, kai riko da ita. To wannan shine yarwatawa ce ga al'umma. Mun gane da kyau. Idan kana cikin malikiya kaji malikiya tayi zafi ta ce maka in kana da alwala ka shafi matarka alwala ka tawure ka ce to ka fita daga malikiya ana, kana tare da hanbaliya saboda su sun ce alwala ka ba tawure ba. Shikenan in aka jima kuma ita hanbaliya in ka karanta kaji ta ce to in ka ci naman raƙumi alwala ka tawure to ka ce to kai kuma kana tare da malikiya ana, saboda malikiya ta ce alwala ba tawure saboda ka ci naman raƙumi. Mun gane da kyau. Kenan sai ya zama to fil amri sa, kai riko da can kai riko da can. Wa yahtajuna ala zalika bi hadithin, wato suna kafa hujja akan wannan maganar tasu bi hadithin da wani hadisi wanda talama karraruhu fi mithli hadhihi al munasaba, da yawa ma suke ta tattasa fadar shi, ya tsawaita ma suna ta tattasa wannan hadisin a irin wannan munasaba, irin wannan dangantaka idan ta kama. Raddina bihi ala ansari sunna, suna masu mayar da martani ga wannan hadisi akan waɗanda suke taimakon sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Hadisin da suke kafa hujja da shi shine hadisin da manzo Allah ya ce ikhtilafu ummati rahmatun, suka ce manzo Allah ya ce saɓanin al'ummata ai rahama ne a gare su su al'ummatawa. Suna kafa hujja da wannan hadisin, wani za ka ga ya bude majalisin shi da alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alqa'ili fi sunnatihi ikhtilafu ummati rahma. To da yawa ce za ka ga suna kafa hujja da wannan. Fa yabdu lana anna hadha alhadith yukhalifu almanhaj alladhi tad'u ilayhi, waɗannan ɗalibai wanda suke ganin cewa ga waɗansu malamai bijimai wanda sun kai a duniyar ilimi sun tumbatsa, amma sai dai matsalarsu shine suna riko na mazhaba. Yace to fa ya gudula na, sai ya bayyana a gare mu cewa anna hadhal hadith haqiqa, wannan hadisin wanda ake jingina shi zuwa ga ma'aiki na ikhtilafu ummati rahma yukhalifu almanhaj alladhi tad'u ilayhi, malam Albani wannan hadisin yana saba wannan hanyar da kake kira zuwa gare ta, wannan hanyar da kake kira zuwa gare ta na ayi riko da sunna a bar wannan sabani na malamai, to wannan hadisin kuma ya ci karo da shi. Wa allafta kitabaka hadha wa ghayruhu alayhi, sannan kuma ka wallafa wannan littafin naka nisbatu salatin nabi da waninsa daga cikin littattafanka akan wannan tsari, saboda shi Albani ko ne littafin shi in zaka kalla abin da yake magana akan shi shine as-sunna as-sunna, ayi riko da sunna ayi koyi da sunna, kada a karkace wa sunna, kada a fita daga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ka ce to fa ma qauluka fi hadhal hadith, me zaka fada dangane da wannan hadisi tunda dai gashi hadisi ne ma'aiki ya fada farin jakada sallallahu alaihi wasallam su ala haddi za'ami akan yanda suke rayawa. saboda wani lokacin idan aka zo ana karatu madama irin waɗannan shekarun za a ga wani lokacin sai ka zo ka amma wata munasaba ta kama wani malami zai yi fadakarwa sai ya zo shi da hadisai sun kai 30 amma wallahi kaji in ya kawo hadisi a cikin 30 din nan da kai zaka samu guda uku ko hudu wanda sun tabbata daga ma'aiki kan al-mawquzatu kan al-mutaraddiyatu kan al-nadihatu kai akwai ma mawdu'at wanda za a gani wani in ya tashi shi cikin mawdu'at na Ibn al-Jawzi yake lekawa ya tsatsamo hadisai shikenan sai ya zo kuma yayi wa'azi da su irin waɗanda suke masu talla da masu tsoratar da mutane din da yawanci sun fi yin aiki da irin waɗannan hadisan wanda za a gani hadisai ne wanda suke masu matsala sosai hadisai ne wanda ba su da inganci amma sun zo suna ta yada su a cikin al'umma wal jawabu min wajahaini albani yace to amsar da zamu bada ta wannan hadisin da suke kafa hujja da shi na cewa ikhtilafu ummati rahma ta fuska biyu za a baka amsa din ba ta fuska ɗaya ba su magana ɗaya su ka to amma za a baka amsa ta fuska guda biyu na'am al'awwal albani yace fuska ta farko amsar da zaka bada ka ce annal haditha la yasihu wannan hadisi dai bai inganta ba jingina shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba ka da hurumin da zaka jingina shi zuwa ga ma'aiki saboda bai tabbata ba bai inganta ba zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bal huwa batilun la asla lahu ce bari dai wannan hadisi ne wanda yake bataccen hadisi ba ya da tushe na jingina shi zuwa ga ma'aiki wato hadisi ne wanda yake maudu'i na ƙarya qala al-allamatu subki tajuddin subki Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace lam aqif lahu ala sanadin sahihin wala da'ifin wala mawdu'i yace ni dai bin tsaya ba bin ci karo da wannan hadisin ba akan sanadi ingantacce ko sanadi mai rauni yace kai ko ba sanadi na ƙarya dai bin ga wannan hadisin ba al-tattafai dai wanda suke musnada ni bin ga wannan hadisin ba qultu albani yace sai na ce wa inna ma ruwiya bi lafzi ikhtilafu ashabi lakum rahma yace abinda dai aka rawaito kadai an rawaito shi wannan hadisin da lafazin ikhtilafu ashabi lakum rahma ikhtilafu ashabi sabanin sahabbaina rahmatul lakum wannan rahama ne a gare ku wannan shine abinda yake an rawaito shi wanda kuma shi ma bai tabbata ba mun gane da kyau to kaga akwai bambanci tsakankanin ikhtilafu ummati rahma da ikhtilafu ashabi lakum rahma saboda ikhtilafu ashabi ashabatu wani kaso ne cikin al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga akhasu min al'umma wani zamani ne guda ɗaya cikin zamunna ƙarni ɗaya har guda 12 wanda muke da a wannan al'umma to kaga ashe sabanin sahabbai rahama ne a gare ku ku wannan al'ummar tawa shi ma bai tabbata ba kuma amma ikhtilafu ummati lakum rahama sabanin da za a yi a yanzu rahama ne a gare mu saboda mu ma muna cikin ummatun nabi shi yasa bainahuma umumul khusus wa ashabi kan nujumi fa bi ayyihi miqtadaytum ihtadaytu wanda Allah ya ce ashabi sahabbaina yanda suke game da ku kan nujumi tamkal tibrari fa bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum da kowanne daga cikin sahabbaina kuka yi koyi to za ku shiryu wato manzo Allah ya siffanta sahabban shi da cewa su din tamkar tibrari ne tamkar cocila ne tamkar a ci balballe tamkar wuta ne ta yanda ko ina ka haska za ka gane cewa wannan gurin mai kyau ne wannan gurin ba mai kyau ba ne to kowane sahabi ka yi riko da shi duk wanda ka yi koyi da shi to za ka shirya wakilahuma la yasihu albani ya ce waɗannan hadisan dukkaninsu guda biyu ba su inganta ba da ikhtilafu ashabi lakum rahma da ashabi kan nujumi fa bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum dukkanin su ba wanda ya inganta al-awwalu wahin jiddan yace na farko dai ikhtilafu ashabi lakum rahma yana da kai rauni kwarai da gaske wahin ma'ana da'if wahin jiddan وصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن لوني أكل لوني تحديث النفرق اختلاف الصحابي لكم رحمة وانا ينادى لوني كل يدك اسكي والآخر موضوع شيكم نبي الصحابي كالنجوم فبأيه مقتديتم اهتديتم شيكم حديثين انا كريه الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم بحفظه في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه والوضع فيه عرفة ما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل فيه كما عند سيوطية فالآتكين على فيها في علم الحديث حديث موضوع لاباري نكريا شين شر الخبر والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وانا ina ga shi mai bayaniya ya kawo na karshe cikin alwa ulumul hadith a cikin bayaniya wanda yanga karanta shi ka ga mai bayaniya sai kuma zai maka bayani wa kada atadkar jawharil maknuni samaitu ha manzuma tal bayani wa qad haqqaqtu al-qawla fi zalika kullihi albani yace hakika na tabbatar da magana a waɗannan hadisan gabaki da fi silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi fi al-umma wato cikin wannan littafin da nayi silsilatul ahadith ad-da'ifa wato silsila ta hadisai waɗanda suke masu rauni da kuma hadisai wanda suke na ƙarya da kuma tasirin su wanda yake mai muni a mujtama na bayin Allah musulmai yanda hadisai masu rauni da hadisai na ƙarya kuma cewa sun yi tasiri cikin jama'a ƙarƙashin hadisi raqam 58 da 59 da 61 wato idan kana so ka samu cikakken bayani sai ka leƙa cikin silsila ta al-ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a la'alla insha Allah ta'ala a gobe idan shedan bai mantar da ni ba zan zo da rubutun ikhtilafu ashabi lakum rahma shi kadai akan sai ya zamanto mun dan kafa hujja da shi da kuma yanda shi albani ya magana akai idan bai tsawaita akai ba sosai amma in ya tsawaita sai mu hakura sai kowa ya je shi ina ga akwai maktaba can ba za a rasa silsila a can ba sai mutum ya je ya doka ya karanta juz'i na farko karkashin hadisi na 100 na 58 da 59 da 61 aga tunda kowane juz'i kusan hadisi 500 ne yake dauke da shi to sai ka tafi can kaga dalilin da yasa ya ce maka mai rauni ne saboda akwai wani a ciki wanda wannan nan zahabi ya ce ba amsar hadisin shi wane kaza 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 ne da sauransu al-thani huska ta biyu anna al-haditha ma da'afihi mukhalifun lil qur'an al karim wato hakika wannan hadisi na ikhtilafu ashabi lakum rahama ko ashabi kan nujumi fa bi ayyihi muqtadaytum muhtadaytum yace ya saba al qur'ani tare da raunin nashi kuma ya saba al qur'ani hannu fa innal ayati al waridata fihi wato hakika ayoyi waɗanda suka zo su a cikin hane game da sabani a cikin addini aifin nahyi anil ikhtilafi fid dini ayoyin da suke magana akan hane game da sabani a cikin addini wal amri bil ittifaqi fihi da yin umarni da a hadu a zamanto tsintsiya madaurinki daya a cikin addini ashharu min an tuzkar shahara su tafi karfin a ce sai an ambace su shahara su ta fi ƙarfin a ce sai an ambace su saboda al-ma'rufu la yu'arraf mun gane da kyau abinda yake sananne yayin da aka mai ta'rifi ba za ka iya mai ta'rifi ba shi yasa abin da yake ma'rufi ne a wajen mutane to aka ce ka mai ta'rifi baka mai ta'rifi mun gane misali aka ce ana so ka yi ta'rifin hula mecece hula kaga wannan na ma'rufu la yu'arraf indai mutumin da yake bawo shi yace wallahi wani ban gane ba abin da ake nufi da hula me ake nufi da hula idan ka ce mishi kaga abin da yake kannan na to shine a wuce gura amma ka mai ta'rifi ka ce wato wani kaya ne wanda ake yin sa da zare ake hadawa da kaza da kaza kace da karshe kuma ya fita yake kaza yake kaza kaga wannan zaka bayo kanka wahala to ayoyin da suke magana akan hani game da sabani a cikin addini da kuma suke umarni da a zama guda daya a zaman totsin tsiya madaurin ki da shahara su tafi karfin a ambace suna da yawa a cikin Qur'ani ba guri daya ba biyu ba idan kaga mutun ya ce babu to ba shi da karatu walakin la ba'sa min an nasuka ba'daha ala sabilil misal albani yace sai dai babu laifi tunda dai bukata ta kama babu laifi mu koro wadansu daga cikin shashe na ayoyi din akan tafarki na misali ba dan wai su kada bane amma dai saboda dai ka gano cewa lalle akwai ayoyin da sun ci karo da juna da wannan hadisin da suke kafa hujja da shi farko dai Allah ta'ala ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wa atiullaha wa rasulahu kuma Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da suke umartar ku da shi wala tanaza'u kada ku yi jayayya kada ya zamanto shi wancan ya ja wancan bangaren shi wannan ya ja wannan bangaren fatafshalu sai ku yi fashali sai ya zamanto ga baki daya tafiyar ku ta lalace wa tadhhabu rihukum kuma karfinku sai ya tafi sai ya zamanto ba ku da karfi a idan waɗanda suke abokanan adawar ku lokacin da ya zama an yi jayayya abin da ya kamata shine ayi ar-ruju' ila Allah wa Rasul kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa to amma in ya zamanto a kullum zamu dinga jayayya amma ba ma mai da lamarin zuwa ga Allah da manzonshi sallallahu alaihi wasallama kowa yana kababa da abin da yake wajen shi da abin da ya riko da shi ba zai sabka ba din yanda za a kawo mai dalili din yanda za a kawo min dalili ba za a amsa ba saboda abin da nake kai na shekara 10 15 20 a kai kuma ina kiran mutane sabkata da kan wannan abin da ya zamanto mai wahala ne mun gane to Allah ta'ala ce idan kuka yaga fatafshalu sai ku yi fashali sai ya zamanto ga baki ɗayan ku tafiyar ta ku ta rogaje wata zahabari hukum wato wata zahaba kuwatuku karfinku sai ya tafi sai ya zamanto ba a majin doriyar ku a wajen abokana adawa shi yasa kamar yadda zamu karanta a gaba akwai waɗansu daga cikin wanda suke ba musulmai ba wanda suna da kwai tunani mai kyau Allah ya ba su zakakuranci suna da tunani da hankali matasa ne sai suka ce za su shiga musulunci da suka zo an zo ana zaune da malamai shi ne ya ce tuni dai ina ba da shawarar a ba su musulunci a madhabar shafi'a ɗaya ce a hanafiya za su ɗaya ya ce a shafi malikiya za su sai suka ji a tsakankanin suna ma matsala ja'ija shi wancan ya ce shi in dai ba shafi'a ba shi baya tare da lamarin nan shi ma wannan ya ce dan suka ce sun ma fasa za mu tarra a gaba insha Allah yanda irin wannan ja'ija din ya zamanto yana korewa waɗansu daga shiga cikin musulunci mun gane da kyau to Allah ta'ala ce kada ku yi jayayya kada ku zamanto kun yi jayayya shi wancan ya ja can wancan ya ja can wancan ya ja can kowanne ga wata jama'a a tare da shi mabiyan shi iya magana shi ita ce maganar da Allah ya saukar ita ce maganar da manzo Allah ya faɗa maganar soban shi ƙarya ce koda ya kawo aya ya fassara za su ce ai wannan yayi tawili yayi ƙarya cikin wannan ayar ba haka aka ce ba saboda malam ɗinmu ba haka ya karantar da mu ba zaka irin sabanin da yake na yanzu sabani ne wanda yake ghairu mahmud sabani ne wanda yake maimuni sabani ne wanda zaka ga cewa malaminka kawai iya fatawar shi ita ce taka ga wani can malami wanda fatawar shi ta dace da alkur'ani ta dace da sunna amma saboda ta saba wa ta malamin ka kace malamin dan kariya yake kace ba daidai ya faɗa ba mun gane da kyau wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wala takunu minal mushriki kada ku kasance daga cikin mushrikai masu hada bautar wani da Allah min allazina farraqu dinahum daga cikin wadanda suka rarraba addinin su wa kanu shiya'an suka zamanto kungiya kungiya kullu hizbin bima ladaihim farihun wato kowace kungiya suna yin farin ciki da abin da yake wajensu suna nuna cewa su ne na Allah sauran munafikai ne sauran mutanen banza ne gane to mushrikai wannan su ne mushrikai a tsakankanin su su ne suke da irin wannan abu ba wai mu'minai ba shine Allah ya ce kada ku kasance daga cikin mushrikai su ne waɗanda farraqu dinahum suka rarraba addininsu wa kanu shiya'an suka zamanto kungiya kungiya kullu hizbin bima ladaihim farihun kowani yanki kowace kungiya suna farin ciki da abin da yake wajensu sun wadatu da abin da yake wajen ƴan uwansu ba sa buƙatar cewa ga wani kuskure nasu wanda sai ƴan wancan kungiya zasu faɗa musu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala yazaluna mukhtalifin bayin Allah ba za su gushe ba suna masu sabani a tsakankanin su illa man rahima rabbuka face dai wanda ubangijinka ya ji kansa fa idza kana man rahima rabbuka la yakhtalifun wato idan wadanda ubangijinka ya ji kansu su ba sa yin sabani wa inna ma yakhtalifu ahlul batili sani dai kadai ma buta barna su ne suke yin sabani fa kaifa yuqbalu an yakuna likhtilafu rahmatan kaga kuma za a fahimci cewa a ce sabani ya zama rahama kuma in dai hal Allah ta'ala ya kore sabani ga waɗanda suke wanda Allah ya ji kansu kenan yana nuni akan cewa sabani yana tabbata ne ga waɗanda Allah bai yi nufin ya ji kansu ba to fa kaifa yuqbalu kaga za a fahimta cewa annal ikhtilafu rahmatu sabani ya zama to rahama ne mun gane da kyau fasabata albani yace to sai tabbata cewa anna hadhal haditha la yasifu hakika wannan hadisin bai inganta la sanadan wala mutanan la ta fuskar sanadi saboda a cikin shi a cikin isnadin akwai wadanda ba a afsar maganar su wala ta fuskar matani saboda matanin ya saba wa alqur'ani mun gane da kyau wa hina idhin yatabayyanu bi wuduhin to a wannan lokacin zai bayyana a fili karara annahu la yajuzu ittikhadhuhu shubhatan litawqufi anil amal bil kitabi was sunnati alladhi amara bihi al a'imma cewa hakika yadda lamarin yake baya halatta rukan wannan hadisi ya zamanto shubhat la yajuzu ittikhadhuhu shubhatan baya halatta rukun shi ya zamanto shubha ce litawqufi anil amali bil kitabi was sunna mutun ya tsaya saboda ya tsaya akan barin yin aiki da alqur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alladhi amara bihi al a'immatu wanda limamman nan suka yi umarni da ayi ruko da ita malikiya al imamu malik Allah ya ji kansa da rahama yayi ruko yayi umarni da ayi ruko da sunna Shafi'iyya al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama yayi umarni da ayi ruko da sunna Hanbaliya al-Imam Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jama'a kaji ma shi sunan shi laqabin da ake masa shine Imam Ahli Sunna wal Jama'a to kaga shi ma yayi ruko da ayi ruko da sunna yayi umarni da ayi ruko da sunna haka kuma al-Imam Abu Hanifa al-Imam al-A'zam kenan idan kaji an ce al-Imam al-A'zam limami mafi girma cikin limannai babban liman kenan shi ba babban malam ba ma ake ce mishi babban liman ake ce mishi to shi ma yayi ruko yayi umarni da ayi ruko da sunna dan haka kaga ba ka da wani ta baba akan abin da ya shafi yin aiki da sunna kuma hadisin da ake kafa hujja da shi akan cewa sabanin wannan al'umma din rahama ne hadisi ne wanda bai inganta ba insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe insha Allah zan zo da maganar albani akan wannan hadisi cikin silsila a juz'in na farko insha Allah ta'ala ina ga anan ya kamata a ce mu kwana insha Allah a karatu na gaba za mu tashi akan waqala akharuna idza kana al-ikhtilafu fi ad-din manhiyan anhu fa ma za taquluna fi ikhtilafi as-sahaba wal a'immati min ba'dihim subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk